sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma ana iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa radio kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Juma'a 12 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Daula Salim da sauran abokan aiki muke farin cikin kamu ko wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga fakanin labarai.
To Ibrahim, Burtaniya ta ce jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon manta zai bi a yankin mashigar ruwan Hormuz a jiha. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai bada umarnin shugaban kasa ga ma'aikatar kudi ta samar da bayanan kan 'yan kasa. Rahotanni na nuna cewa jami'an Amurka na shirin fara kai samami na farautar bakin haure.
Kanin labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji wani sabon salon hana matasa shiga kungiyar Boko Haram da kasar kamar ta bullo da shi. Za kuma a ji wani rahoto na musamman kan musababin hadura kan hanya, inda har ma wole shoyinka ke cewa
wasu sukan kwankwaɗi giyar gwaggwaro ko ya zama barci bai wadace su ba, amma sai su hau hanya da hakan kan haddasa munanan hadura.
To amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya ga labarin duniya mai karantawa Daula Salim. A jiya Alhamis ne Burtaniya ta ce jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon man Burtaniya zai bi a yankin mashigar ruwan Hormuz. A wata takardar bayanai gwamnatin Burtaniya da ta ce wasu jiragen Iran guda uku ne suka zo suka toshe hanyar amma suka juya da baya bayan sun sami sakon kashedi na baka daga wani jirgin ruwan yakin Burtaniya. Sojojin Iran na musamman sun musanta zargin da Burtaniya ta yi. Wata sanarwa daga kamfanin dillancin labaran Fars na Iran ta faɗa cewa jiragen ruwan sintirin Iran sun gudanar da aikin su ne kamar yadda ya kamata, kuma basu shiga hanyar wasu jiragen ruwa daga wata ƙasa ba, musamman ma jiragen ruwan Burtaniya. Duk a jiya Alhamis din ne kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Ortagus ta yi Allah wadai da abinda sojojin ruwan ƙasar Iran suka yi wa jiragen ruwan Burtaniya. Tana mai cewa wannan keta haƙƙin 'yancin ƙasa da ƙasa ne. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai bada umarnin shugaban ƙasa ga ma'aikatar kuɗi ta samar da bayanai kan 'yan ƙasa, amma ba zai kawo maganar tantance 'yan ƙasar ba da ake taƙaddama a kai. Saboda wannan umarnin shugaban ƙasa za mu tabbatar da an tantance 'yan ƙasa nawa ne da waɗanda ba 'yan ƙasa ba, sannan kuma mu san yawan baƙin haure da suke cikin Amurka, a cewar shugaba Trump yayin da yake tattaunawa da Attorney General William Barr da sakataren ma'aikatar kuɗi Wilbur Ross a fadar White House. Muna nan kan fakarmu, za mu tabbatar da an yi ƙidaya a Amurka, a cewar Trump. Ya ƙara da cewa ma'aikatan gwamnati za su samarwa ma'aikatan kuɗi duk wani bayanai da take buƙata da zai kai ga tantance yawan 'yan ƙasa da waɗanda ba 'yan ƙasa ba. Rahotanni na nuna cewa jami'an Amurka na shirin fara kai samami na farautar bakin haure, inda ake kyautata zitar ranar Lahadi mai zuwa ne za a nemi akalla mutane 2,000 da ba su da takardar zama ƙasan, waɗanda kuma aka riga aka ba da umarni a maida su ƙasashensu, yayin da wasu daga cikinsu ba su je kotu ba domin a tantance ko za a maida su ko kuma a bar su bisa ga dokar bakin hauren ƙasar. Duk da cewa hukumar shige da ficen Amurka da ake kira da ICE a taƙaice ba ta tabbatar da matakin ba. Shirin na zuwa ne makonni uku bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawarin ta saƙiyar miliyoyin baƙin haure zuwa ƙasashensu. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jiya Alhamis ne kwamitin shari'a na Majalisar Dokokin Amurka ya bada sanarwar aikawa jami'an kwamitin campaign din Trump da jami'an gwamnatin sa na da waɗanda suke cikin gwamnati a yanzu sammaci akan zargin da ake yi wa ƙasar Russia na katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016 da kuma raba iyale akan iyakar Amurka da Mexico. Yan jam'iyyar Democrat da suke kan gaba wajen wannan binciken sun ki amincewa da kudirin yan Republican akan kin barin shugaban kwamitin Gerald Nadler ya aika wa mukarraban Trump da ake damawa da su a gwamnatin sa sammaci. Ba za mu huta ba har sai mun samu cikakken bayani a cewar Nadler. Waɗanda za a tuhuma sun hada da surukin shugaba Trump wanda shine babban mai bada shawara a fadar White House Jared Kushner da tsohon mai bada shawara kan tsaron ƙasa Michael Flynn da tsohon shugaban ma'aikatar fadar White House John Kelly da tsohon Attorney General Jeff Sessions da mataimakinsa Rod Rosenstein. Mafi yawan al'ummar ƙasar Haiti burin su shine su samu wutar lantarki a kowace rana, amma wannan burin ya samu cikas tun ranar Laraba da jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya a ci gaban ƙasa Jean-Michel Dorosco ya ce wannan abu ne da zai ɗauki wa'adin mulkin shugabanni da yawa kafin a cimma. Ina fatan za ku fahimci hakan. Dorosco ya ƙara da cewa idan muka yi la'akari da rashin daidaito a siyasa, mun san cewa samun wutar lantarki a kodayaushe ba mai yiwuwa ba ne ba. Duk da cewa ba mu yi nasara samun hakan ba a cikin watanni 24. Yana da kyau mu fahimci cewa an tsaida muhimman manufofi. Dorosco duk da ya faɗa hakan ne a wani taron koli kan wutar lantarki da aka yi a Jami'ar Kuskeya a Port-au-Prince babban birnin ƙasar Haiti. Mutumin da shugaban Amurka Donald Trump yake so a nada shi babban hafsan sojan Amurka ya faɗa cewa barin Afghanistan da sauri zai iya zama babban kuskure a yayin da Amurka da Taliban ke kokarin sasantawa da za a samu zaman lafiya domin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru ana yi. Abin yaki karewa abin na dada zafi domin kuwa rabin rayuwata ta kasance a Afghanistan ne, amma ina tunanin dole ne a yi kokarin cimma wannan maslaha domin a kawo ƙarshen wannan yaki, a cewar General Mark Milley.
Daula salamu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, kasar Kamaru ta shiga rarraba dubban awaki da tumaki ma mutanen da ke ƙauyukan kan iyakar arewacin kasar da ke tsakaninta da Najeriya da zumar kawo ƙarshen shiga ƙungiyar Boko Haram da matasan ƙauyukan ke yi waɗanda ba su da ayyukan yi. Ana kyautata zaton kiwon dabbobin zai samarwa dubban iyalan da ka iya sauraron Boko Haram abin zaman gari ta yadda ba za su riƙa kwaɗayin shiga tsatsuwar ƙungiyar ba da kan rinjaye su da alƙawarin samar masu da ayyukan yi. Moki Edwin Kendezega na muryar Amurka ya shirya wannan rahoton daga birnin Marwa na ƙasar Kamaru, wanda na fassara Sarfilu Hashin Gumal zai karanta.
Gwamnatin ƙasar Kamaru wannan satin ta fara bullowa da wani irin makamin yakar Boko Haram wanda ba a saba gani ba. Hukumomi na rarraba dubban tumaki da awaki ma matasan da ke ƙauyukan kan iyakar ƙasar da Najeriya. Manufar wannan shiri ita ce wanzar da dabbobin kiwo a matsayin abin samar da kuɗin shiga, saboda ataka birki wa mayaka masu tsoron ra'ayin addini waɗanda kan yi amfani da dabaru wajen samun mabiya. A ƙauyen Salak an bai wa malama Nafisatu Umar ɗan shekaru 17 tumaki hudu. Nafisatu ta ce ta zaku ta ga tumakinta sun hayayyafa saboda ta sayar ta biya kuɗin makaranta. Ita ce ke ɗaukan nauyin kanta a cewarta bayan mutuwar mahaifinta da mahaifiyarta. Mayakan Boko Haram sun hallaka iyayen Nafisatu da wasu mutane 21. Lokacin da suka kai hari ƙauyensa a shekarar 2017, wanda don haka ta gudu. Bayan mako guda kawai, sai ƴar uwan Nafisa da ta tarwa tsakanta a wani harin kuna bakin wake da ta kai wani masallaci dake ƙauyen Kulufata. Kungiyar Boko Haram ce ta yaudare ta cewa za ta samar mata aikin yi a matsayin mai goge-goge a gidaje, amma daga bisani ta tilasta mata kai harin kunar bakin wake. Gwamnatin kamar dai ta alƙawarin rabar da awaki da tumaki 60,000 zuwa ƙarshen shekara. Ministan albarkatun dabbobi na ƙasar Dr. Tiger ya ce za a rarraba dabbobin kiwon nema waɗanda yaƙi da Boko Haram ya ratsa da su. Ya ce manufar shirin shi ne a agaza ma iyalan waɗanda suka fuskanci haɗari ta wajen samar da dabbobin da ke iya hayayyafa kuma za su iya samar musu da kuɗi. Dabbobin za su samar musu da abin rufin asiri a cewar Taiga. Ta yadda za su iya kula da iyalansu su kuma bayar da gudunmawarsu ta wajen kauce mai yaudarar da ka iya illa ga zaman lafiya ko haddasa rudani. Hukumar Raya Tafkin Chadi mai mambobin ƙasashe 8 a yankin ciki har da Kamaru ta ce wasu wuraren da Boko Haram ta kai wa harhare suna da rashin ayyukan yi da kashi 90 cikin 100. Mijin Yawa Bakari, gwamnan yankin Arewa mai nisa a ƙasar Kamaru, ya lura cewa babu wani mummunan hari da Boko Haram ta kai bara, to amma ya ce mayakan na Boko Haram na ci gaba da neman mabiya, don haka sojoji sun daura damara.
Nous appelons les populations à plus de vigilance parce que les gens ont tendance à penser que
yace ya kamata mutane su kula sosai saboda ƴan Boko Haram na yaudaran matasa marasa ayyukan yi ta wajen yi musu alƙawarin inganta rayuwarsu. Ya kamata a farfado da ayyuka ga ƴan banga a ƙauyuka su rika hada kai da sojoji da jami'ai da sarakunan gargajiya da shugabannin addini, a cewar Bakari. Ya ce suna iya musayar bayanai game da duk wani take-taken da ake ganin ka iya shafar zaman lafiyan da ya fara dawowa a ƙauyukan da garuruwa. Ga wasu daga irin waɗannan ƙauyukan, zaman lafiya na da amo kamar haka.
Alaikan kuma a gaida Sarfilu. Idan mun kada Najeriya kuma za a ji wani rahoto na musamman kan muhimmancin tsarin sufuri na zamani don rage yawan hadura. Nasir Adamu Ilikaya, gare ka.
Ya zama wajibi a bullo da tsarin amshi mabudan direbobi a tasha, sannan kafin a bar su dau fasinja ko kaya don hawa titi a yi musu karamar jarabawa don gano suna hayyacin tuka mota ko kuwa a'a, inji Farfesa Wole Shoyinka wajen kaddamar da kafa tashoshin zamani na tsayawar manyan motoci da aka yi Abuja da Lagos. Wasu sukan kwankwaɗi giyar gwaggwaro ko ya zama barci bai wadace su ba, amma sai su hau hanya da hakan kan haddasa munanan haɗura. Wasu daga tashoshin da za a kafa zuwa yanzu sun hada da garin Ogbulafo a Enugu, Lakwaje a jihar Kogi, Marabar Jos a Kaduna da kuma Ilela a Sokoto. Shugaban kungiyar direbobi na Najeriya Najim Usman Yasin ya ce suna maraba da tashoshin don hakan zai taimaka musu su rika sararawa.
Ka diba duk wuraren da aka yi pointing wuri tara wurare ne da motoci ke tsayawa, inda direba aka ce ya tafiya kamar awa 6 yana tafiya. Don ya tsaya ya huta kamar minti 30 nice was not bad, sannan ya kara ya ci gaba.
Gwamna Atiku Bagudu na jihar Kebbi na kan gaba a maraba ga aikin waɗannan tashoshin.
Babban hikima ce da wannan ma'aikata mai kula da jirga-jirga ta jiragen ruwa a yi tashoshi manyan motoci za su rinka tsayawa, saboda ko kwanan baya masu manyan motoci kungiyar NATO ta jihar Kebbi sun zo sun same ni suka gaya min cewa cikin wata 6 sun taɓa hasarar mota wajen 51 da kaya saboda rashin irin waɗannan wuraren tsayawa, da kuma cewa wannan wuraren tsayawa ba ma wai kawai tsare kaya da mutunci ba, zai ƙara bunƙasa arziki. Su ma tashoshi ne manya waɗanda kasuwoyi za su tashi a wurin, sannan masu kaya sun san inda kayansu suke, ana iya har waya house da wurin gyara. Don haka wannan abu ne babba wanda zai taimaka ma ƙasa. Na ji daɗi cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a lokacin shi ne ya ga muhimmancin a yi haka, kuma yake yunkurin lalle-lalle a yi da sauri.
Hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwa ke da alhakin kafa tashoshin da haɗin gwiwar samar da bayanai daga hukumar kiyaye aukuwar haɗura.
90% of the goods coming to Nigeria are distributed by road, so it is important.
Kashi 90 cikin 100 na kayan masarufi da kan shigo Nigeria aka raba su ne ta hanyar mota, don haka ba wai kaɗai muna buƙatar kyawawan hanyoyi ba ne, kazalika muna buƙatar irin waɗannan tashoshin don kawo sauƙi a sufurin. Shugaban hukumar Barista Hassan Bello ke ƙarin bayani a taron da ya haɗe hancin duk masu mu'amala da tituna.
Kaga idan an yi haka za ka aka ga an inganta kai kaya wato ana kai order kaya kafin su zo Kano misali sai ai kwana 7 ko 8 wannan yana kawo cikas ga tattalin arziki kuma yayi haka aka bude wannan tasoshin za ka ga an bude mu mutane wurin da za a samu ayi aiki mutanen mu ko yaran mu da ba su aikin ne sun zo wurin sun samu aiki kudin shiga kuma za su zo
yan kasuwa ne za su zuba jari wajen gina tasoshin Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya.
To ga da Nasiru da wannan rahoto na musamman yanzu kan bar mu koma gefe guda Hawwa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na Lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan cutar bilhaziya ko fitsari da jini a Hausance. Bilhaziya ko kuma fitsari da jini ko tsagiya a Hausance cuta ce da wasu tsutsotsi masu dan fadi ke haddasawa wanda a turance ake kira da schistosomes. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar tsagiya ko tsari da jini wacce a turance ake kira da bilhaziya.
Bilhaziya wata cuta ce wanda wasu kwayoyin cuta da ake kira parasite masu suna schistosome suke kawowa. Kuma akwai ta kala-kala amma guda uku su aka fi sani suna kawo cututtuka. Sannan mu kuma bangaren kasar mu akwai abu wanda ake cewa schistosoma hematobium da kuma mansoni wanda su ne suka fi yawa a nan bangaren kasashen mu. Cuta ce wadda tana da yawan gaske ana magana kusan mutum miliyan 700 a duk duniya suna cikin hatsarin kamuwa da ita sannan kuma ana magana kusan mutum miliyan 200 sun kamu da ita kuma takan yi sanadiyar mutuwa a kusan mutum 200,000 kowace shekara
to likita da wasu alamomi ake gane cutar tsagiya ko fitsari da jini
yawanci abin da ke faruwa misali ta nan bangaren din wanda take kawo fitsari da jini akwai ido dan kodi wanda ake ce fresh water snail wato wanda yake rayuwa a cikin yan rafuka da koranmu da yan tafkuna haka ba na teku ba shi yake dauko wannan kwayoyin cuta idan ya shiga cikin ruwa sai ya sake su idan dan adam ko wasu dabbobi suka shiga sai kwayar cutar ta huda fata sai ta shiga cikin jikin mutum a cikin jikin mutum in ta shiga sai ta zagaya cikin jini abinda ake fara ji shine kaikai a yawanci mutum ya shiga ya kurme wato wanka a cikin rafi swimming kenan in ya fito sai ya ji kaikai a jikin shi yawanci shine alama ta farko da ake ji na wannan cuta
kamar tsawon wani lokaci cutar tsagiya ke dauka a jikin mutum kafin ta bayyana ko kuma kafin ta nuna alama
to akan samu bambancin lokaci sosai misali wanda ya taba samun cutar tsagiya idan ya shiga cikin ruwan da kuma akwai wannan tsagiya din ta shiga cikin shi cikin awa daya zai iya samun waɗannan alamu wasu takan kawo musu kaikai zazzabi ciwon kai da ciwon jiki duk za su iya bayyana cikin awar farko amma ga wanda wala Allah na farko ne watakila abinda kawai zai iya samu shine kaikan nan na wannan dan lokacin yakan iya dauka kamar kwana 2 zuwa 3 kafin ya dan samu su ciwon kai zazzabi da jin dadi da ciwon jiki bayan sun shiga jikin nashi kenan
suwa cutar tsagiya tafi kamawa
yawanci dai a duniya abinda alkaluma suka nuna yara yan shekara 6 zuwa wajen yan shekara 18 sun fi kamuwa wala Allah dalilin shine waɗannan shekarun shine yawanci yara ke zuwa wurin kurme kuma suna daga cikin waɗanda suke zuwa wurin gonaki da tafkuna saboda ko a irin misali wuraren da ake noman shinkafa inda zaka ga ruwa sosai idan ba ai amfani da irin takalman nan da suke hana ruwa ya taba jikin mutum ba idan dai akwai wannan kwayoyin cuta kana sa kafarka ko hannu za su iya shiga cikin jikin dan adam amma bayani ya nuna an samu har a jarirai an samu wannan cuta ita a wuraren da aka debo ruwan misali a cikin tabkunan a zo a yi wa jariri wanka da shi tunda ba dafa shi aka yi ba idan ba a dafa ruwan ba inda kwayoyin cutar an aka yi mai wanka za su iya huda fata shi su shiga kuma za ta iya kama har dan shekara 60 matukar dai ya sa kafar shi ko hannun shi ko jikin shi dai a ruwa inda kwayoyin cutar suke za su iya huda za su shiga
idan wayannan kwayoyin cuta ko wayannan tsutsotsi suka shiga jikin mutum sukan ji wa mutum ciwo ne ko kuma mutum baya sanin ma sun shiga
a yawanci idan ba kai kan nan ba ba lalle ka ma san cewa sun shiga ba to amma mafi yawanci ana samun kai kan nan to idan suka shiga abinda suke yi sai su shiga cikin hanyar jini to idan suka shiga hanyar jini nan za su iya zagayawa su je ko ina a cikin jiki kwakwalwa ne hanta koda saifa ko ina za su iya zuwa to idan suka shiga cikin jikin nan suka girma sai su fara zuba kwayaye to kwayayen nan shi yake sa garkuwar jiki kuma sai ta kokarin yakar wannan kwayaye sai su zo sai ya zama an samu wasu sinadarai da za su taru sai su toshe wurin inda kwayayen suke sai ya zama an samu kamar kullutai da sauransu to wannan kuma yana iya zama matsala gaske ya danganta ga inda aka same shi idan a kwakwalwa ne kenan zai zama kamar mutum ya samu wani kari ne a kwakwalwa idan a huhu ne zai toshe bangaren da mutum ke shan amfani da shi ya numfashi idan a hanta ne shi ma zai bata duk inda dai ya kasance idan a mafitsara ne wato bladder urinary bladder zai kawo matsala a wurin sai wurin ya fara zubar da jini dalilin da yasa kenan an yi fitsari musamman bayan an gama fitsarin sai aga jini yana diga to kenan tana zagaya ko ina a jiki kuma za iya kawo matsala kwayayen nan za su iya zama har a idanu idan suka shiga idanu za su iya lalata idanu ko ina za ta iya shiga bangaren jiki za ta iya kawo matsala a ko ina a jiki
wasu irin illoli cutar tsagiya ko kuma fitsari da jini ko bilharzia a turanci ke iya haifarwa
illar ya danganta ga inda ta zubar da kwayan nan kuma aka samu matsala misali idan ta yi a kai misali a cikin kwakwalwa za ta iya kawo jijjiga wato convulsion kenan za ta iya wurin yayi kari sosai sai ya kawo matsaloli da suke tattare da kari kamar a ce misali mutum yana da wasu alamun tunanin kamar ma cutar daji ce ta kwakwalwa za su iya kawo bangaren jikin ya mutu ya danganta ga bangaren da ya shafa yana iya shafar karfin jikin ko bangaren tunani ya danganta ga wani bangaren kwakwalwa ya taba idan ya taba wajen tafiya zai iya zama mutum yana samun matsala wurin tafiya ko yana tangadi da sauransu idan cikin koda ne yana iya kawo lalacewar koda sai mutum ya samu matsalolin hawan jini da fitsari baya yi sosai saboda koda ta samu matsala idan hanta ne yana iya lalata hanta kenan da ayyukan da ya kamata hanta ta yi sai zama an samu mishkila a jiki idan a idanu ne in ta toshe wurin sai ta lalata idanu sai kasance an samu makanta kenan inda duk kwayayen nan suka je za su iya kawo matsala a ko ina sannan alƙaluma sun nuna cewa akan samu alaƙar mafi yawancin mutanen da suke da wannan bilharzia tana ƙara musu hatsarin kamuwa da cutar zazzabin typhoid sannan akan samu cutar daji ta kansa ta mafitsara wato urinary bladder cancer bayan wani tsawon lokaci na rayuwar mutum saboda haka tana da illa matuƙa
to likita ana iya warkewa daga cutar bayan mutum ya sha fama da ita
ya danganta idan misali ana kamuwa da ita tana da magani kuma maganin na mai saukin yi wanda cikin kwana ɗaya ne ake shan maganin sau biyu idan aka ba da shi kwayoyin cutar nan za su mutu to babban matsala shine idan ta riga ta yi kwayayen nan su ne maganin bai faye aiki a kansu ba saboda haka warkewar ya danganta ga a wani lokaci aka samu cutar in kawai idan dan alamun fitsari da jinin nan ne ana maganin ta bata je wani wuri ta kai kwayayen nan ba za a yi magani waɗanda kuma ake tunanin cewa misali da kwayayen ya danganta akwai waɗanda sai ta kai ga in a kai ne sai an yi aiki an cire ko in a misali a koda ne wani lokacin sai an yi aiki an cire wannan karin da ta bari ko idan a hanta shi ma sai an yanke wurin da sauransu saboda haka maganin ya danganta ga a wani hali aka samu mara lafiya in ba ta yi wani illa ba wannan magani da aka bayar ya wadatar wasu sukan ba da maganin misali bayan sati guda a kuma maimaita yadda wancan kwayayen da an sake su da an yi maganin su sai su mutu sai ya kasance mutum ya zauna lafiya lau kenan.
To likita, yaya zamu kwatanta yawan masu kamuwa da cutar musamman ma a nan Najeriya?
A nan Najeriya alƙaluma sun bambanta, amma dai ana samun mutane fiye da 100,000 a shekara wanda suka samu wannan cuta. Yawanci wajajen da akwai dams ko kuma ke noman rani da wuraren da suke da tafkuna inda mutane suke amfani da su ko rafuna inda ake amfani da su ko sha ko amfani da ruwan ko kuma harkar noma da sauransu.
To likita, akwai wani jan hankali da za ka yi wa masu sauraron mu domin kariya saboda akwai waɗanda suke shiga ruwa wajen sana'a kamar masu kama kifi, akwai wani jan hankali da za ka yi musu domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta tsagiya?
Akwai wani ƙauye a kudancin Najeriya wanda da su sun ɗauka duk ɗan da aka haifa idan dai ɗan garin ne dole ya fitsari da jini, in ko bai fitsari da jini ba ɗan garin su bane. Amma da aka wayar da kansu kuma aka ɗauki matakai an yi maganin wannan cuta. Saboda haka abu na farko idan aka samu mutum ɗaya ya zo da cuta ta wannan fitsari da jini da buƙatar a sanar da duk hukumomin lafiya, saboda kenan an san cewar ta inda yake samun ruwa ko inda yake mu'amala da ruwa akwai matsalan nan, kuma akwai matakan da ya kamata su ɗauka inda za a samu sauƙin yaduwar ta cikin al'umma.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma a kai tsaye za mu je domin ansa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan ya ce, assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku tambaya min likita, wai wace illa mazatsakun ruwa ke kawo wa ɗan adam ta tsagewa mutum cikin jiki ko ta shigewa mutum cikin jiki? Mai tambaya Fatima Musa Wada Barikin Ladi daga jihar Filato.
To mazatsakun ruwa nan ina tunanin ita ce wannan kwaya cuta da muka yi magana ta schistosoma. Kamar yadda muka yi magana, kana sa kafarka ko jikinka kuka shiga ruwa za ta huda fata ta shiga sai ta shiga jini, sannan duk abubuwan da muka yi bayani na illar da shi wannan schistosoma ke kawowa shi ne illar da take haifarwa. Za ta iya lalata kowane bangare na jiki tun daga idanu, kwakwalwa, hanta, koda da ko ina na jikin dan adam.
Da fatan Fatima tana tare da mu a daidai wannan lokaci, kuma da fatan ta ji shirin matan daga farko har zuwa ƙarshen shi. Duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida su Amar su, yanzu kuma ga Daula ta dawo da labaran duniya amman fa a takaice.
Ibrahim a takaice, jiya Alhamis ne Burtaniya ta ce jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon man Burtaniya zai bi a yankin mashigar ruwan Hormuz. A wata takardar bayani na gwamnatin Burtaniya da ta ce wasu jiragen Iran guda uku ne suka toshe hanyar, amma suka juya da baya bayan sun sami sakon kashedi na baki daga wani jirgin ruwan yakin Burtaniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai bada umarnin shugaban ƙasa ga ma'aikatar kuɗi ta samar da bayanai kan 'yan ƙasa, amma ba zai kawo maganar tantance 'yan ƙasar ba da ake ta taƙaddama a kai. Rahotanni na nuna cewa jami'an Amurka na shirin fara kai samame na farautar bakin haure, inda ake kyautata zaton a ranar Lahadi mai zuwa za a nemi aƙalla mutane 2,000 da ba su da takardun zaman ƙasar. A jiya Alhamis ne kwamitin shari'a na Majalisar Dokokin Amurka ya bada sanarwar aikawa jami'an kwamitin kamfen ɗin Trump da jami'in gwamnatinsa da waɗanda suke cikin gwamnati a yanzu sammaci a kan zargin da ake yi wa ƙasar Rasha na katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016. Mafi yawan al'ummar ƙasar Haiti burinsu su samu wutar lantarki a kowace rana, amma wannan burin ya samu cikas tun ranar Laraba da jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya a cigaban ƙasa.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin, kafin mu yi sallama da ku, muna taya daraktan agaji na Najeriya injiniya Mustapha Iman Siti murnar auren ƴarsa da za a daura gobe Asabar in Allah ya kai mu a masallacin Haruna Danja Tudun Wada Zaria da ƙarfe 10 na safe. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure. Amin. Yanzu mu da dunkuwa da kuwa musamman ma ita Daula Salim da ta karanto mana labaran duniya da CD wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin da Yara Smith. Ni Ibrahim Kalma Sibi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.
VOA Africa.